السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. barkanmu da sadu'a wannan yammacin alhadi 29 ga watan Jumada Tsali, haka ne ko? Wata na shida kenan a wannan shekara ta 1419 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma ya dace da yammaci na 18 ne ko 19? 18 ga watan Bature. To wancan ya zama shi kuma 28 kenan, dan kwana 10 ne tsakanin su. Dan ci gaba da darasin littafin mu Kitabut Tauhid, wannan kuma shi ne darasi na 26. Za mu tashi babu ma ja'a fi tsiyarati, babu ma ja'a fi tafayyuri, wannan ta yi kara da yawa rage mana, babu ma ja'a fi tafayyur, wato babi dangane da abin da ya zo fi tafayyuri a lamarin tamfi, narko na azaba da ya zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dangane da tamfi. Idan ba a manta ba a baya, mun yi ta'arifin at-tafayyur. At-tafayyur shine wato at-tasha'umi bi mar'iyyin aw masmu'in aw ma'lum, wato mutum ya canfa wani abu da ya gani, ko ya canfa wani abu da ya ji, ko ya canfa wani sanannen abu. Canfa wani abu da mutum ya gani, kamar mutum ya fito da safe yadda muka faɗa, ya ci karo da makaho ko ya ci karo da kuturu, sai ya canfa wannan ranar da cewa wannan ranar babu sa'a saboda ga abin da ya fara gamo da shi da safiyarsa. Canfa abin da mutum ya ji, kamar wato ainihin mutum ya ji kukan mujiya ko kukan wani tsuntsu, ya canfa wannan tsuntsun cewa idan an ji kukansa to baya ɗauke da alkhairi. Canfa wani abu shi ne kamar canfa rana, ko canfa wani yini, ko canfa wani wata, kamar yadda Larabawa a lokacin jahiliya suke canfa waɗansu watanni. To dukkan waɗannan tamfe-tamfe abu ne da shari'a ba ta yadda da shi ba. Babu ma ja'a fi tafayyuri wa qaulullahi ta'ala ala inna ma ta'iruhum inda Allah walakinna aktharuhum la ya'lamun. Ubangiji ta'ala ce ala ku saurara ku ji, inna ma ta'iruhum inda Allah, lallai tamfin su inda Allah, wato wannan abu a wurin Allah yake. Abinda ake nufi da ta'ir a nan gurin, abin da suke zargin annabi Musa alaihi salam da shi da mutanensa. Don wannan aya ta zo ne cikin jerin ayoyin da suke magana kan jarrabawar da Allah ya yi wa mutanen Fir'auna. Wa laqad akhadna ala Fir'auna bis-sinina wa naqasin min as-samarat la'allahum yadhakkarun. Fa idza ja'atuhum al-hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'a ala innama ta'iruhum inda Allah walakinna aktharuhum la ya'lamun. Ubangiji ta'ala ce wa laqad akhadna ala fir'auna bis-sinina, haqiqa mun riki mutanen fir'auna bis-sinina da shekaru na fari, wa naqasin min as-samarat, haka da tawaya ta kayan abinci, la'annahum yadhakkarun, ko sun ji wa'azi su karbi saƙon Allah da ya turo annabi Musa alaihi salam da dan uwansa Haruna da shi. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ, yayin da duk wani alheri yazo musu sai su ce to dama wannan mu muka cancanci mu same shi. Idan sun samu ruwan sama, sun samu albarkar damana, albarkar kaka, sun samu yaduwan arziki, sai su ce lana hadhihi, dama wannan mun cancanci mu same shi. Wa in tusibuhum sayyi'atun, amma idan wani mummunan abu ya same su, kamar fari, kamar kanfar ruwan sama, kamar wata bana'i ko annoba ta sauka a kasar su, ya tsayyaru bi Musa wa man ma'a, sai su rinka canfa annabi Musa da wanke da yake tare da shi, sai a sanadiyar ku ne dai wannan masifa ta faɗa mana, ku ne kuka jawo mana wannan bala'i, sanadiyar ku an dai ne wannan ruwa, sanadiyar ku mun samu kanfar ruwan sama, mun samu fari, mun samu bala'i kaza, mun samu cutuka iri kaza. Ya tsayyaru bi Musa wa man ma'a, sai Allah ce ala ku saurara ku ji, innama ta'iruhum indallah, innama ta'iruhum, wannan abin da ya sauka a kansu, wannan bala'in da ya zakke musu na kwalara ne, na kanfar ruwan sama ne, wannan inda Allah, a wurin Allah ta'ala yake, ba wurin annabi Musa ko ƴan uwansu ba. Allah ne ga dama ya jarrabe su da shi. Shine ma'ana ala inna ma ta'iruhum inda Allah walakinna aktharuhum la ya'lamun, sai dai mafiya yawan su ba su da masaniya. yanzu abinda wannan aya take dauke da shi shine Ubangiji ta'ala shike jarrabar mutane da alkhairi ko kishiyarsa. Idan mutane sun samu ni'ima daga Allah ne, in sun samu kishiyarsa kuma, haka Ubangiji ta'ala ya so jarrabe su da shi. Shine ala innama ta'iruhum indallah wa qawluhu qalu ta'irukum ma'akum. Haka kuma fadin Allah ta'ala da wato a harshen manzannin nan da aka turo zuwa wata alqarya wanda kissar su tazo cikin suratu yasin, wadrib lahum masalan ashab alqaryati iz ja'a almursalun iz arsalna ilayhim ithnayn fakazzabuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaykum mursalun qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun wama alayna illa albalaghul mubin qalu inna tatayyarna bikum. Suka ce tatayyarna bikum, mu mun tanfa ku duk abin da ya shafe mu na bala'i ku kuka jawo mana. Haka waɗannan suka faɗa wa wannan annabawa, suka faɗa wa waɗannan manzanni, la in lam tantahu lanarjumannakum, in har ba ku daina wannan wa'azin naku ba, in har ba ku daina karanta su wannan ba, to za mu muku rubdugu da duwatsu, za mu jajjefe ku kowa ya fita. Wa la yamassannakum minna azabun alim, lalle za ku ɗanɗana kutsar ku game da mu, sai azaba mai raɗaɗi ta shafe ku daga ɓangaren mu, sai mun haɗe muku kai mun jefe ku mun kore ku da gari. An gane ku? Qalu ta'irukum ma'akum, sai manzannin suka mayar musu da martani. Suka ce ta'irukum ma'akum, ta'irukum abinda ya sauka a kanku na masifa din nan ma'akum tare da ku yake, dan ku ne sababi din. Ku ko kafircewa Allah sai Allah ya jarrabe ku da azaba, shine ma'anan ta'irukum ma'akum, musibar da ta sauka a kanku ku ne sababinta, ma'ana ku kuka aikata abinda ya jawo ta. Dan Allah ya ce ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an kaseer, irin abin da yake shafar mutane na musifa sakamakon abin da kuka aikata ne ku mutanen, kuma Allah yana rangume ma da yawa. Da ce duk abin da kuka yi sai ya kama ku da azaba, da yanzu ba kowa a bankasa. Walau akhadallahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Da ce Allah yana kama mutane da irin laifukan su, ma taraka ala zahriha min dabba, da bai ba wanda ya saura na wani abu mai motsi akan kasa din nan gaba daya. Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma, sai da Ubangiji ta'ala na yi musu jinkiri ne ya zuwa ga wani lokaci sananne. Fa idza jaa ajaluhum fa inna Allaha kana bi'ibadihi basira. To kaga wannan aya na nuna mutane idan sun bijire ma Allah, tabbas Allah na iya jarraban su da musibu daban-daban, Allah na iya jarraban su da walhalu daban-daban. Kar ka dauka cewa kafirai sun kafirce ma Allah, Ubangiji kuma na ba su ni'ima. Wannan ni'imar da yake ba su mamzujatun bi'azab, a garwaye take da wata azabar kuma. Da akwai azaba ta rashin kwanciyar hankali, ta rashin kwanciyar rai, kuma duk da wannan ni'ima da aka ba su duniya, ana jarraban su da musibin da ba a jarraban mu da su. Ambaliyar ruwan saman da aka rinka yi bana duniya, turai ya fi wanda aka yi a nan gudun, wanda aka rinka yi a China ya fi wanda aka rinka yi a nan, wanda aka rinka yi a kasashe daban-daban. Ambaliyar ruwan sama mai tsanani da irin wutar daji din nan, yan kashe gobara ta kan jirgi, ta kasa, ta sama, ta kasa, a watsa chemical tsaye ne ne kuma wutar take mutuwa, duk wannan ba musiba bace ba. Da tsananin iska guguwa ta zo su rinka yace rufin kwano, duk wannan ba musiba bace ba. To yayin da duk mutane suka bijire mu Allah, Ubangiji ta'ala na iya darka ko su da azaba dan ya nuna musu gajiyawar su. Qalu ta'irukum ma'akum, suka ce musibar da ta fada kanku ku ne sababinta. A in zukirtum, yanzu kawai dan an yi muku wa'azi sai kawai ku ce mu ne? Bal antum qaumun musrifun, ai ku mutane ne masu ƙetare iyaka, dan haka musibar ta fada kanku. Yanzu wannan abin da ke nunawa ashe canfi wani abu ne tun fil azal, tun lokacin annabi Musa alaihi salam, tun mutanen Fir'auna ne suka fara canfi, tun kafiran baya duk sun fara canfi, in ma tun kafin Fir'auna ko mu ce tun daga kan Fir'auna, haka kuma dukkan da suka biyo bayan su su ne za su canfa wani su ce wani ne ya kawo alkhairi ko wani ne ya zo sai ya jawo musiba. To ba a yin haka. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا فطر. عن كربو حديث لقى أبو هريرة الله شكار الداء قريسي من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم ياتي لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا فطر. ذا قا أون ربوتون ولا هامة أن يشد أكميم وأن يشد كسكولي كشاتي تنها قويتا wala hamata wala safar. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la adwa, babu adwa. Abinda ake nufi da adwa shine intiqalul maradi min maridin ila maridin akhar, wato tsuruwar cuta ko yaduwar cuta daga wannan mara lafiya zuwa wancan mara lafiya. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake babu wannan la adwa, ma'ana babu wata cuta da take ciruwa daga kan wani ta koma kan wani, ko ta ciru daga kan wani ta koma kan wani, babu wannan. Babu wani mai cuta da yake harbin waɗansu da cutukan sa, babu wannan. Wala tiyarata, sannan kuma babu canfi. Wala hamata, sannan kuma babu hama. Hama din nan an yi masa fassara daban-daban. Waɗansu suka ce hama shi ne wato abinda ko mujiya. Larabawa idan sun ji kukan mujiya sukan canfa ta cewa tana ɗauke da sharri. Har ma idan aka yi rashin sa'a mujiya ta sauka a kan rufin gidanka ta kwala kuka, to dukkan gidan hankali ya tashi. Ko dai mai gidan ko wani dole wani ya mutu kwanan nan. Alama ce ta cewa tana ɗauke da labarin mutuwar wani ne a gida. To sai annabi ce wala hamata, babu wani kukan mujiya. Wala safar, sannan kuma babu safar. Safar shine watan safar din nan sananne. Larabawa sun kasance suna canfa watan safar, cewa wata ne wanda babu wato ainihin alkhairi a cikinsa. An gane ko? Suna canfa shi cewa babu alkhairi a cikinsa. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk babu wannan a cikin shari'ar musulunci. Yanzu al'amura guda nawa kenan annabi ya kore? Al'amura guda hudu. Na farko ga addu'a shine ciruwar cuta daga wani zuwa wani, wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu. To abinda ake nufi da babu, wato abin nufi cutar da kanta ba ta da tasirin da za ta ciru daga wannan zuwa wannan, sai da izinin Allah, sai da ganin damar Allah. An gane ku? Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Ma asaba min musibatin illa bi idhnillahi wa man yu'min billahi yahdi qalba wallahu bi kulli shay'in alim. Babu wata musiba da zaka faru sai da izinin Allah, sai da ganin damar Allah. Amma cutar da kanta ta ciru daga wani zuwa ga wani ba zai yi ba sai in Allah ya ga damar haka. Su Larabawa a lokacin jahiliya suna jingina tasirin akan cutar kanta, waɗansu su ma su jingina tasirin akan mara lafiyan kansa, cewa idan wannan da dauke da kwalara in ya ga dama duk sai ya raba wannan, nan kowa ya samu, ya harbi wannan ya harbi wannan, saboda haka sai a rinka jin tsoronsa. In wannan na tarin fuka sai ya rarrabawa jama'ar da ya ga dama ya harbe su da ita. To akwai wanda suke da wannan, da suke itikadin wannan tasirin, to annabi ya kore cewa babu wannan, ko cewa cutar ce take ciruwa da kanta daga wannan zuwa wannan. Matukar ka zauna kusa da mai cuta, tabbas sai ta ciru daga cikin wancan ta faɗo kanka, sai ka kamu da ita. Annabi ya kore yace babu addu'a, san babu addu'a. To amma hadisi ya tabbata, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa firra min al-majzumi kama tafirru min al-asadi, firra min al-majzum kama tafirru min al-asadi. Yace idan kaga kuturu ka gudu kamar yadda in kaga zaki kake gudu. Kuma wannan hadisi tabbatacce ne daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wancan ma tabbatacce ne. Kuma dukkan su Abu Huraira na cikin marwayatan su. To shi yasa Abu Huraira bayan ya ruwaito hadisin la adwa wala tiyarata wala hamata wala safar, sai ɗalibansa suka ranta masa wancan hadisin firra min al-majzumi kama tafirru min al-asadi, suka ce da ba ka kasance kana ruwaito mana shi ba, sai yayin shiru bai ce komai ba. Suka nan da sake nanatawa yayi banza da su bai ce komai, sai annabi da ya ce la adwa. Suka ce gashi ba abin da kace, annabi ya ce an ga kuturu a gudu, yace annabi ya ce la adwa. To sai suka yi ta kokarin fassara me yake nufi da wannan magana. Waɗansu suka ce yanzu wannan maganar hadisin la adwa kamar ya shafe wancan hadisin kenan. Su ne suka fahimci haka. Amma a gaskiyar al'amari yadda malamai suka ce hadisan guda biyu dukkanin su zaka hada su kai aiki da su. Hadisin la adwa wannan abin da yake nufi cutar da kanta ba ta da ikon ciruwa daga wannan zuwa wannan sai da izinin Allah, sai da kadarin Allah. An gane ku? Amma firra min al-majzumi kama tafirru min al-asadi, wannan abin da yake nunawa shine idan mutum yana da karancin tawakkali, idan mutum yana da karancin imani, idan mutum yana da karancin tawakkali, to idan ya ga mai cuta din gare ya kauce. Tabbas ana dauka cuta na iya yaduwa tsakanin jama'a sakamakon wani ya zo da ita, amma hakan baya yiwuwa sai da izinin wa? Sai da izinin Allah ta'ala. Shari'a ta shiryar da kai kai ittikhazul asbab, shi hadisin firra min al-majzumi kama tafirru min al-asadi yana shiryar da kai ne zuwa ga halaccin neman magani idan cuta ta faru, ko kafin ta faru ka dauki mataki, shi ne kawai ke shiryar da kai. A amma ba wannan ke nuna cewa lalle cutar na da ikon tasirantuwa daga jikin wani zuwa jikin wani ba, ina fatan kun fahimta abinda yake shiryar da kai zuwa ga daukan mataki cewa ya halaka. Haka neman magani in cutar ta faru ya halaka. Hadisin la adwa kuwa abinda yake baya kore sababin, abinda yake korewa shine cutar tasirin ta hiya bi nafsiha la bi qadarillahi wala bi qada'i. Cutar ta yi tasiri ba tare da izinin Allah ba tare da kadarin Allah ba, wannan ba zai yiwu ba. Ina fatan kun fahimta. Da haka kenan idan kaga, idan aka ce ga mai tari na fuka, idan ga mai cuta iri kaza, ga mai cuta iri kaza, dan ka nesantar da kanka gabanin sa, wannan babu laifi. Kana da hadisi ai ko hadisin firru min al-majzumi kama tafirru min al-asadi. Sannan kuma ko hadisin at-ta'un wanda annabi ke cewa idan annoba ta sauka a gari ba ku ciki to kar ku shiga, in kuna ciki kuma kar ku fita. To duk wannan malamai na kafa hujja da shi wajen ittikhaz al-asbab ko ittikhaz al-wiqaya qabla nuzul al-bala. Amma zuciyarka ta gamsu cewa cutar nan fa ba ta yaduwa daga wani ko zuwa wani sai da izinin Allah ta'ala. An gane ku? Dan wani ya zo ya ce ga raƙuma na ka, ga waɗannan raƙuma suna da cuta, ga waɗannan marasa lafiya a iya haɗa su ko ba za a haɗa su. Wannan bai ce ka takuɗa su sai mai, dan ka takuɗa su mai sai ce to ai ana ji tsoron kar cutar wannan ta yaɗu zuwa ga wannan, yace to shi na farkon wa dora masa. Na farkon wa idan kun ce in kun haɗa wancan mara lafiyan da sauran masu lafiya zai yaɗa musu, yace shi na farkon wa ya dora masa, Allah ne dora masa ku. To haka na biyun matsayin Allah ya ga dama ta sani. In Allah bai ga dama ba, ba za ta same shi ba. Yanzu kwanan nan aka yi ciwon ido na kolo aka gama, sai ka samu gida guda duk sun yi su duka, wancan ya yi, uba ya fara, uwa ta yi, ƴaƴan duk sun yi gaba ɗaya. Sai ka samu gida guda kuma mutum bakwai sun yi, saura ɗaya shi kaɗai ne bai ba, kowa ya yi ya gama shi kuma yana nan. Kila ma suna amfani da kura tando ɗaya na kwalli, wannan ya sa wannan ya sa, amma yana nan idan su garau. Dan Ubangiji ta Allah ya nuna cutar ba ita ce cike da tasiri da kanta ba sai da izininsa sai da kadardinsa. To tunda shine ya haifar da ya sanya abu yake shine musabbibul asbab kenan. Shine mai sanya abu ya zama sababi ne yaduwar abu, amma abin da kansa bai da wani tasiri. Ina fata an fahimta. Dan haka bina'in akan wannan ya halatta neman magani kenan idan cuta ta faru. Amma ba haka ba, in kai hakuri har Ubangijin da ya ga dama ya dora ta kuma ya ga dama ya zo ya sauke ta, wannan kuma in mutum yana da karfin tawakkalin da zai wannan to shi aka fi so. Sai ya zanto cikin mutum 70,000 da za su shiga aljanna bi ghairi hisabin wala azab, da annabi ya faɗa cikin hadisin Muslim. Amma in yana magani fa ya laifi bai laifi ba. Haka in ga mai cuta irin wadda take yaduwa, bincike ya nuna irin wannan cutar takan yadu tsakanin jama'a, to kar mu dora wa tasirin yaduwar akan ta kadai. Mu dora idan Allah ya so jarrabar mutane ne sai ta yadu daga jikin wani ɗin ta tafi zuwa wuri kaza, amma ba da kanta ba, dai izinin wa? Da izinin Allah. Saboda Allah ce ma asabu min musibatin illa bi idnillah, ba wata musiba da za ta faru a ban kasa ko min kankanta ta ko min girmanta sai da izinin Allah, sai daga nan damarsa. Da yawa sai ga mutane dukkan sababban cuta suna mamaye da su amma ba su gamu da ita ba. Wani kuma da ya zo shikenan sai ga ya kamu. Yanzu wanda da sauro ya ciji shikenan sai ga ya kamu da malaria na fama. Wani kuma kullun da sauraye suke barci ya buga nan ya buga nan, kullun ya tashi sai ka ga jini a jikin rigarsa ko a jikinsa, kuma lafiyarsa kalau ba abin da ya sani. Duk wannan tana faruwa ga irin gurɓataccen ruwan famfon da muke sha yanzu a Kano. Yanzu wani in ya sha wannan shikenan ya kamu da cutar kenan. Amma mutane yanzu sha da shi su yi wanka da shi, da shi da ruwan kududdufi duk ba bambanci idan aka turo shi, amma haka mutane suke sha su yi wanka ba komai. Kaga Allah madaukakin sarki ya kakkare waɗansu kuma su sha su kamu da cuta. Ga irin rashin tsafta, ka ga bola a nan, ka ga shara a nan, ka ga mutane ga mai fitsari, ga mai bayan gida yana tsugune yana yin kayansa, ga mai rike, ga mai kifi, duk a kusa da juna suna makwabtaka. Ba haka bane ba, kowane titi ka ba garin nan haka ne, kowane titi ka ji a kafar nan haka ne. Duk waɗansu sharuɗa da idan sun faru za a mutu sun riga sun cika Najeriya, mutuwa ce kawai ba a yi ba. Sharuɗan sun cika, mutuwa ce kawai ba a yi ba. Na yaɗuwar cuta da sauran gurɓataccen al'amura, gurɓataccen ruwan sha, gurɓataccen iskar shaka da sauransu, ƙazanta, datti, duk gashi nan gurin. Amma mutane suna ta yawo suna guje-guje, samari suna ta ƙwallon kafa don bala'in ƙarfi. Gib-gib a yi nan gurin da sauransu, suna kwana kuma a bola. Wala tiyarata, annabi ce babu tiyara, tafsirin tiyara ya riga ya gabata baya ko? Wala hamata, sannan babu hama, hama kuma shine muka ce mujiya. Waɗansu kuma suna fassara hama ɗin da cewa ita ce wata cuta da ke cikin raƙuma wadda take yaɗuwa. wala safar, sannan babu safar. Shine suka ce babu safar, ma'ana ba a tanfa watan safar. An gane ku? Ba a tanfa watan safar. Su Larabawa a lokacin jahiliya suna tanfa safar. Da haka ga akwai watanni guda hudu masu alfarma, su ne wato Zulqa'da da Zulhijja da Al-Muharram ko da kuma abun Rajab. To Larabawa su kullum suna ganin cewa waɗannan watanni guda hudu masu alfarma, wanda aka ce karkai kaza a ciki, su suna ganin safar suke jin tsoro sama da komai. Don haka idan Muharram ya zo, sun shakata, sai su biya baki da mai safar, shine ba za ka yi komai a ciki ba. Har kuma suka zo suna tanfa watan Shawwal, ba a yin aure a cikinsa. Aisha take mayar musu da martani, ta ce Annabi ya aure ni cikin watan Shawwal, kuma ya tare da ni kuma cikin watan Shawwal, kuma ni ce mafi rabauta cikin matansa. Inda babu alkhairi a cikin Shawwal, da na dace da wannan. Akhrajahu, wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito. Zada Muslim wala nau'a wala gul, a riwayar Muslim yace wala nau'a, sannan babu wani tauraro wanda ke zuwa da sharri ko alkhairi. Wala gul, sannan babu fatalwa. Bayyana ku nau shine taurari. Su Larabawa sukan fassara taurari a sama, kowane tauraro su bashi matsayi. Idan kaga tauraro iri kaza, to alkhairi na nan, idan kaga tauraro iri kaza, sharri na nan. Har ma akwai taurarin da suke ganin taskar ruwan sama a hannunsu take, inda kaga tauraro kaza sai ruwan sama ya sauka. To sai Annabi ya rusa wannan, yake cewa duk wanda yace an mana ruwa saboda tauraro kaza, to yayi imani da tauraro, ya kafirce mu Ubangiji. Wanda ko yace an mana ruwa da izinin Allah daga nan damarsa, to yayi imani da Allah, ya kafirce mu tauraro. Da haka dai babu wani tauraro da za a gani a ce yana dauke da alkhairi kaza ko sharri kaza. Alkhairi taskarsa a hannun Ubangiji suke, sharri kuma Allah ne ke jarrabar mutane da shi, gwargwadon hikimarsa, gwargwadon ganin zamansa. An gane ku? Wala gul, lafazin al-ghul shine wato shine da na duba duk fasarar da malamai suka yi masa, ba fasarar da ta dace da shi a Hausa irin fatalwa, tunda suna fasarar ghul ne da fasarori daban-daban, amma duk suna yin tarayya wajen ma'ana, ko suna kusantar juna wajen ma'ana. Fasara ta farko daga cikin fasarorinsu sukan ce ghul shine ruhi na ran mutumin da aka kashe. Kasan Larabawa suna da zaman hamayya tsakaninsu da juna, tsakanin wannan kabila da wannan kabila a lokacin jahiliya. Da haka idan wannan kabila ta samu dan wacin ta kashe shi, to sai wannan ruhin wannan din sai ta taso, ko da an yi kisan a inda babu wanda ya sani, sai ta taso, sai ta zo ta sauka a cikin gari don ta ba da izinin cewa an kashe muku dan uwa, ma'ana ku je ku ɗauki fansa kenan. Wadanda suka ce a'a, ruhin wannan wanda aka kashe ita ce za ta zo gidan waɗanda suka kashe din, ta rinka firgita su da daddare, ta rinka bin su har daji idan sun tafi fatancinsu, ko ta zo ta samu garken raƙumansu, ta fito da siffa ta abin nan, ta firgita raƙuman duk su gudu idan ya zo a yi hasara. To kaga ai fatalwa ke, wannan a ƙasar Hausa ita ce fatalwa. Domin mace idan ta kashe miji na yin fatalwa, kamar yadda yake a ƙasar Hausa, ba wai yadda yake a hadisi ba, yadda yake a ƙasar Hausa. Don haka ma idan ta zo zaman ta kaba, idan za a shigar da ita ta kaba, ake ba ta wuka, ta rinka yin matashin kai da ita, don saboda idan fatalwa, idan mijin ya zo, to ta sai da za ta ceci kanta. To kaga in banda shirme ba san shi take ba, tunda ya dawo, ko me yana damuwa kuma, ba shi kenan ba huta. To duk Annabi ya kore wannan, ya ce wala gul, babu wata fatalwa, ma'ana babu wata aljana da take kawo wa mutane sharri ko alkhairi. Aljanu ba su da mulkan alkhairi ko sharri, alkhairi da sharri wato mabugarsa, mazdarinsa daga Ubangiji ne. Ubangiji na kora wa mutane alkhairi kamar yadda ya ga dama, kuma ya jarrabe su kuma da sharri. Qul liman al-ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillahi qul afala tadhakkarun qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul arshil azim sayaquluna lillahi qul afala tattaqun qul man biyadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi. Duk wannan na nuna mallakar Allah game da komai. Babu wani abu a sama ko a ƙasa face Allah ne mallakin sa. Limanil ardu wa man fiha, kace da su ƙasa da wanda ke cikin ta mallakar wane ne? Sayaquluna lillahi rabbina Allah ne. Man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim, waye Ubangijin samai guda bakwai da ƙasa guda bakwai, Ubangijin al'arshi mai girma, zasu Allah ne. Man biyadihi malakutu kulli shay, wane ne wanda mulkin komai ke hannunsa? Wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi, shi ke bada mafaka in za a cuci bayansa, amma shi in ya so kama mutum da azaba ba wanda ya sai ba shi mafaka, waye ke da wannan damar aban kasa gaba daya? Za su taimaka Allah ne, wanda Allah ba mai wannan. Allah shi ke mallakar komai, ba wanda yake mallakar wani abu. Aljanu ba su da ikon su kawo sharri ko su kawo alkhairi, su ma bayi ne na Allah, Ubangiji ne ke sarrafa su. Ma min dabbatin illa huwa akhizun bi nasiyatiha, ba wani mai tafiya a ban kasa face sai Ubangiji na rike da zankonsa. Ma'ana yana karkashin ikon Allah da gudanarwar Allah, baya da mallakar shi a wani abu nashi na kansa. An fahimta ku? ولهما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا عدوى ولا طيرة ويؤجبن الفأل قالوا وما الفأل قال الكلمة الطيبة. حديث ياتبت سكين بخاري لمسلم دقى أنس دم مالك من ذا الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة باب وتعدوى باب طيرة كما يتبع بيانه في قباته سيسي ويؤجبن الفأل أما كيكاون فاتانا برجيني إن جاء النبي صلى الله عليه وسلم kyakkyawan fata yana burge. An fahimta ku? Wato shine kyakkyawan fata, kamar ka ta samma wani abu da zaka yi sai ka ga wata alama da zata ƙara ƙarfafa maka gwiwa cewa kila ko alamun nasara, sai ka sa rai, sai ka kyautata da su. To wannan shine alfa'alu. Shine suke fassara cewa kamar ka fito yau kana niyyan zaka je Kwatano zaka kawo yaduka, ko zaka je kasuwar wato ainihin ladin makole ka auno wake, ko zaka je kasuwar kaza ka sayo kaza, lokacin da ka fito da safe sai ka ji kira an ce ya Rabi', ya wanda ya rabauta, ko da ba da kai ake ba, kila wani ne mai suna Rabi', sai aka faɗi wannan, kai kuma sai ka sa rai tsammanin kalmar Rabi', tunda ma'ananta mai kyau ce, sai ka sa rai a ce wato yau dai kam muna kyautar san kila za a ci riba a kasuwa. Annabi ce wannan yana da kyau, wannan baya cikin tsanfi wanda aka haramta. An fahimta ku? Wannan baya cikin canfi irin wanda yake an harafta. Dukkan wata alama da zaka gani sai ka fassara ta a sakamakon ta ka sa rai, to wannan babu laifi. To sai malamai suka ce me bambanci tsakanin al'amuran guda biyu? Suka ce shi abu na farko na canfi galibi kana canfa abu ne kana munana zato cewa sharri ne zai same ka, amma shi alfalu kuma kana kyautata zato ne. To har kullum bawa ba a san ya munana zato ga Ubangiji sai dai me kyautata zato. Kullum su ake bawa ya zanto mai kyautata zato ga Ubangiji ta'ala, ba a so ya muna zato. Saboda haka duk wata alama da ka gani sai ka fassara ta da cewa ai wannan alama ce ta alkhairi, ai wannan ina sare, ai wannan ina sare. Annabi ce wannan babu laifi. Wayu ujibun alfa'alu, kyakkyawan fata yana burge ni, inji Annabi. Qalu wa mal fa'alu, sai suka tambaye shi menene alfa'alu, qala alkalimatu tayyiba, sai Annabi ce daddadar kalma da mutum zai ji yayin da ya fito waje. An fahimta ku? ولي أبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. وأن حديثة أبو داود يروي بسند صحيح عن عقبة بن عامر. Sahihiyar magana shi ne Urwatu ibn Amir, ba Uqba ibn Amir ba, don haka wanda yake da biro sai gyara. An samu kuskure ne wajen abin nan. An Uqba ibn Amir, ma'ana an Urwatu ibn Amir, Urwa ibn Amir sunansa kenan, wanda an yi sabani sahabi ne ko ba sahabi ba, zance mafi inganci wannan mutum ba sahabi bane ba. Shi wannan Urwa ibn Amir yace zikratu tiyara inda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, an ambaci tiyara canfi wurin Annabi, ana fira cewa mutane suna da tamfa tamfe game da kaza, suna tamfa kaza, suna tamfa kaza. Fa qala fi Annabi ce ahsanu alfa'alu, abinda duk yafi wancan kyawu shine alfa'alu, kyakkyawan fata, kar mutum ya mummunan fata. Wala taruddu muslima, kuma canfi da za a yi ko a tamfa ma ko kika tamfa, wannan kare mai yadda musulmi baya kan abinda ya ta san mai yana son yayi. Fa idza ra'a ahadukum ma yakra, idan mutum ya ga alama ta abin da yake ki, fal yaqul, abin da ya kamata ya ce Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadfu as-sayyi'ati illa ant, ya Allah ba mai kawo kyawawan al'amura sai kai, ba ko mai korewa mutum munana kuma sai kai. Wala haula wala quwwata illa bik, babu wani tsumi ba dabara sai abin da ka zartar. Wannan hadisi malam yace bi sanadin sahihin, amma bincike ya nuna hadisi ne da'ifi. An gane ku? Sai dai abinda hadisin ke nunawa na hukuncin tiyara ya riga ya gabata a baya, abinda kuma ke nunawa na halaccin alfa'alu, kyakkyawan fata, shi ma ya riga ya gabata a baya. an fahimta ko? Eh, hadisin da'ifi ne, shi yasa ba sai na dogon sharhi ba, kace karin bayani akan hadisi da'ifi. Wala taruddu musliman, ma'ana mummunan zaton da zaka yi kariya mai yadda kai baya kan abin da ka san bai. Canfi ba shine mummunan zato ba? Da abin da ka canfa kar sanadiyar canfin nan ka fasa, je kai. Ka fahimta da kyau? وله من حديث ابن مسعود مرفوعا الطيرة شركون يا تبتا له رواية أبو داود كنا من حديث ابن مسعود دقى عبد الله دم مسعود مرفوعا سوى النبيات الطيرة شركون للي طيرة شركاني طيرة شركاني أو هذا رواية وتيافت هكا هستو أكو الطيرة شركون للي تنفي شركاني. To, shi ne malamai suka ce, wace irin shirka, karamar shirka ko babbar shirka? Abinda hadisi yake nuna wa karamar shirka, domin ya kawo shirkun, wato bigari alif wallam, da ya ce a tsiyaratu shirku bil alif wallam, to ya zanto babbar shirka kenan mai fitar da mutum daga musulunci. Amma tun da ya kawo shi a matsayin nakira, abinda yake nufi a tsiyaratu nau'un min anwa'i shirk, wato wani nau'i ne cikin nau'ikan shirka karama, ita a tsiyara. Da annabi ce sunitani jannat kuma bihim kufr, akwai al'amura guda biyu da mutane ke yi kafirci ne, sai aka ce menene, wato sai fassara su da cewa su ne kuka, idan an yima mutuwa ka ringa kuka, irin kukan da zaka fitar da sauti, annabi ya fassara shi da cewa kafirci ne, ko zargin kabilar wani, ko gidan su wani, cewa gidan su ba su da asali, ko gidan ku ne masu asali, annabi ya ce wannan kafirci ne. To amma kaga ai ba ka ba, idan mutun yayi wannan ba zaka ce ya fita daga musulunci ba. Wato idan abin ka'ida da malamai suke bayarwa shi ne, nassi idan ya zo ya ce kufurun ko ya ce shirkun ba tare da alif da lam ba, wannan na nufin karamin shirka ko karamin kafirci. Amma idan ya ce ashirku ko alkufuru, wannan na nufin me? Babban shirka ko babban kafirci, wanda ke fitar da mutum daga musulunci kenan. Abin nufi dai ita siyara, wato canfi kenan, wannan shirka ne, ma'ana karamin shirka. To shi ne su ma suke kasa ta kashi biyu, suka ce idan ka fito waje sai ka ga wani abin da ka fassara ya hana ka zartar da abu, in ma dai ya hana kai ka ce ai tunda na yi gamo da kaza yau ba zan yi kaza ba, ko tunda na yi kukan mujiya ba zan yi kaza ba, sai to wannan ya fi muni. In ma kuma ka tafi za ka yi, amma dai ba ka da hope, ba sa rai, haka dai bakin ciki ya dame ka, dan bai na gamo da kaza, ai gamo da kaza alama ce ta tabewa, amma duk da haka dai ka tashi dai ka je za ka yi, to wannan shi ma dai dun laifi ne, amma su dai wancan na farko ya fi shi girma. To dukan su guda biyun suka ce ba su kai ga kafirci ba. Dalilin su annabi ya ce tiyaratu shirku, ma'ana bai ce ashirku ba bil alif wallah. Wa ma minna illa walakin Allah yuzhibuhu bit tawakkul. Wannan kalma ta wa ma minna, wato mudraj ne a cikin hadisin, ma'ana maganar Abdullahi dan Mas'ud ne, ba maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Abdullahi dan Mas'ud ya ce wa ma minna illa walakin Allah yuzhibuhu bitawakkul, yace a cikin mu babu wani mutum ɗaya fate me bai faɗa mana ba, yace walakin Allah yuzhibuhu bitawakkul, sai dai Ubangiji ta'ala yana tafiyar da wannan abun ne ta hanyar cikakken tawakkali, ta hanyar cikakken dogaro. Abin da yake nufi wa ma minna min ahadin illa waqa'a fi nafsihi shay'un min at-tiyarati, cikin mu babu wani ɗaya fate sai an taɓa samun canfi ya shiga zuciyarsa, sai dai Ubangiji ya kore wannan abin ta hanyar tawakkali. Abinda Abdullahi dan Mas'ud ke nufi kenan. To a cikin taron sahabbai ma an samu wannan tarfi ballantana yanzu, yace cikin mu ba za ka samu ɗaya face sai ko yaya an taɓa samu ya taɓa yin canfi, ko yayi tunanin canfin nan ko yana tasiri ko ba tasiri, amma tawakkali ne ke tafiyar da abin daga cikin zuciya ya ture shi nan sai aqida kyakkyawa ta samu. An fahimta ko? Me kake so ka ce? Duk wannan yana ciki, wato wai waɗansu suke sayan haja a wurin mutum, da sun saya in dai a wurin wani suka saya sai musu su yi masa sayar, cewa hannun wani ba kyau, idan ka saya ba a wurin shi kar ka bar shi a cikin dukiyarka, sai su yi masa sayar. To duk wannan yana cikin canfi, daidai da irin wancan ayyuka na jahiliya, duk bai halatta mutum musulmi ya wannan. Wato abinda ake bukata mutum ya samu cikakken tawakkali tsakaninsa da Allah, cikakken dogaro ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala.
idan Allah ya sanya sababi na faruwar abu sai ka nisanci sababin, amma kar ka dauka nisantar ka ce kadai za ta samar da kai, dole sai da me, sai da agajin Allah daga mankatar dan Ubangiji Ta'ala. Haka in Allah ya sanya sababi ne, idan an bi a samu abu kaza sai ka bi sababin, amma kar ka dauka bin sababin shine zai saka samu wannan abun, dole sai da taimakon Allah da horewar Allah Ta'ala. To wannan haka zuciya ake son ta abin nan, kuma kullun ku gane shi babin tanfi abin da yake gadarwa shine munana zato ga Ubangiji. An gane ku? Munana zato ga Ubangiji, wanda ba a son mummuni ya munana zato ga Ubangiji. Na'am. Kamar yaya mutum ya baka jari? Wato ka ɗauka cewa in dai wane ne ya baka jari, to in ka juya za ka samu alkhairi. Amma in ba wane ba ne ba kuwa, wannan yana cikin canfi, baya cikin alfanu, wannan duk yana cikin laifi kenan wannan. Na'am. Yace mutum ne zai kasuwa tun da safe, sai Allah ya turo masa abokanan cinikayya, dan da ya ga ana saya da sassafen nan, sai ya ce ya akwai alaman alkhairi, wanda na cikin falu wanda ya halatta. Amma idan kuma bai samu ba, to kare shi ya kuma akwai alamar sharri, dan ya zama cikin canfi wanda aka haramta. Wato bambancin mai sauki ne, kyakkyawan zato da mai ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ذاته الظانين بالله ظن السوء هذا ابن كذا زائ موسى عذاب كده munana zato game da ubangiji munana zato game da ubangiji shine wadanda suke cewa hatta wadanda suke tawassuli da gangan jikin wani ko da zatin wani ko da alfarmar wani yana daga cikin wannan din abinda ke sa su yi wannan munana zato ne ga ubangiji. Ku dauka kamar idan ba mu kama kafa da wani ba ubangiji ba zai mana kaza ba, sun munana ma Allah zato, sun dauka shi Allah akwai wanda yake masa tilas kenan, ko ta yaya ba a san ba wai munana zato ga ubangiji. Kuma shi yasa masu zunubi duk yawansa Allah ce la taqnatu min rahmatillah, kar ku yanke tsammani daga rahmar ubangiji, kar ka ce ai ko na to ma ba za a gafarta mun ba, wannan ya zama mai kenan munana zato ga ubangiji. Kar ka ce ai ko na fita ma ba zan samu ba, ya zama munana zato ga ubangiji. Haka kawai dan ka ji kukan mujiya ko dan ka gamu da kuturu ko ka dan ka gamu da magafu ko dan wane ko ka ce ai idan an yi kaza ba za a samu kaza ba, wannan munana zato ne. Amma ka fito ka dan ce ya rashi ya siriyayye ya rabi ya wanda ya ci riba, an fahimta ku? Waɗansu da daɗa ɗan kalmomi da za a faɗa ma ko ka ji su ko a faɗa wa wani ka fara jin su, to irin wannan sakamakon jin su sai ka kyautata zato. Ko ka fito ka ga wata alama sai ka kyautata zato, kana buɗe kasuwa sai wani ya zo da sauransu yace wani dama ina neman kaza na neman kaza, dun nan ka fara ciniki, sai ka kyautata zato game da Ubangiji cewa yau zaka samu. Duk wannan na cikin alfa'alu, annabi yace wa yujibunil fa'alu, mun kyakkyawan fata yana burge ni, ya fassara ne nan alfa'alu yace alkalimatu tayyiba, to alkalimatu tayyiba din nan ko ka faɗe ta ko a faɗa maka ko ka ji ta an faɗa wani duk ya shiga ciki. Kuma wannan alkalimatu tayyiba ɗaya ne daga cikin yankunan alfa'alu, an bada ka alfa'alu yana da fadi kwarai da gaske. Duk wata alama da za ta nuna maka alkhairi sai ka sanya zato cewa lalle yau ina tsarin zan samu kaza, to wannan shi kenan. An fahimta ko? Kamar misali ka tura wakilan ka ga shi kenan, mala daga hannu, wannan misali ma ke wannan. Akwai hadisi ingantacce da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu shu'umci sai cikin al'amura guda uku, al'amari na farko mace, al'amari na biyu gida, al'amari na uku dabba. Annabi ce waɗannan al'amura akwai shi'umci a cikinsu. To shine malamai suke cewa Annabi ya kore canfi, kuma anan kamar ya tabbatar da shi cikin al'amura guda uku. To shine suke fassara cewa abinda wannan hadisin ke nufi, galibi canfin mutanen jahiliya suna yin shi ne cikin al'amuran nan guda uku, su canfa mace, su canfa gida, su canfa dabba. An fahimta ku? Wannan suna yin canji a cikin wannan iso da dama, amma ba wannan ke nuna cewa wato wannan ya halatta a canfa mace ba, a ce ai wani ya auro mai kashin tsiya saboda haka dukiyarsa ta kone a kasuwa ko ya hasara ko yan fushi sun tare shi ko a ce wani ya auro mace mai harara garki duk dabbobinsa sun riga sun abin nan ya tsiyace da sauransu ko a ce wani ya yi kaza wannan duk yana cikin canfa-canfa wanda bai halatta ba a cikin shari'ar musulunci da haka ba halatta ka canfa mace ba halatta ka canfa dabba din ko ka canfa gida ita dabba halinta zaka duba na zahiri idan dabba tana tutsu tana harbi kaga ai ba za ka saye ta ba wannan saboda illar da suke ta zahiri da ka gani amma ka ganta lafiya a salin alin dan ka saye ta kuma sai ka zo ka canfa ai bai halatta ba haka gida idan yana wuri da ya dace a saye shi tsakiyar jama'a baya wurin da yake da barazana ba gida ne da ya kusa faduwa ba kai ka ce bai komai ba ka saya kaga duk wannan babu wani abu amma ka zo gida dama ya riga ya karkace ko can ya nisa da jama'a kana tarewa yan fushi suka ji labari suka ji su kai mutum farmaki kaga mutum ba zai canfa gidan ba dama moke inda gidan yake dama wuri ne wanda yake babu tsaro sosai sosai ka nisa da jama'a an fahimta ko wannan a ce mutum yana wannan gida yana samun arziki amma idan ya tashi kare arziki za ta same shi wannan duk bai halatta ba sai dai ku bambance tsakanin al'amura guda biyu yanzu na iya zuwa a matsayina na dan kasuwa in bude shago misali akan titin Ado Bayero Road har zuwa karshen singa kan titin Bello Road har zuwa ina ne kan titin Ibrahim Tewa Road in bude wani abu wanda yake na bukatun jama'a ta yau da gobe babban shago a nan gurin in bude shi kaga ya sha bamban da in dauke shi in kai shi Multara ko yin dauke shi in kai shi Jogana ba haka bane ba ko yin dauka in kai can wajen unguwa uku ko na Ibawa in je in bude shago a can gurin an fahimta ko kaga akwai bambanci ko in je can tsakiyar brigade can irin wajen PRP din nan brigade PRP can tsakiya ka je ka bude shago a nan gurin kaga ya san bambanci da wannan wurare saboda nan gurin fuskar jama'a ce fuskar gari ce idan ba ko yazo zai gani dan gari zai gani za a iya tsayawa a yi cinikayya can gurin kuma ba wurin fuskar jama'a bace ba dan haka idan mutun na wuri na fuskar jama'a ya tace ya koma inda ba fuskar jama'a ba kaga ai wannan ba canfi bane ba ta ce wani da yana can gurin yana samun arziki kaga taso wasu daga nan ya talauce to a lokacin nan ba kantin aka jingina ma ba wurin da yake ai wurin ba wurin jama'a bane ba an fahimta ko ko ya kasance misali ka saba ka bude kantin ka daga karfe 9 na safe zuwa karfe 5 na yamma karfe to sai ka zo ka canza lokaci ka ce ya jama'a ka bada sanarwa a kofar kantin ka ni zan rinka budewa ne karfe 12 na dare in tashi karfe 6 na safe na rufe kaga lokacin kuma ba lokacin zuwan jama'a bane ko wurin jama'a ne wurin zuwan jama'a ne idan baka samu kasuwanci ba baka samu riba ba a lokacin sai ka canfa wannan daren ka ce ai bude kantin da dare na jawo musiba kaga ba shi bane ba ina fatan kun fahimta da kyau wato ku gane bambanci tsakanin abin da sababinsa na iya fitowa fili mu gani da kuma abin da sababinsa baya iya fitowa kawai zato ne muka yi shi kullum abin da shari'a ba ta so munana zato din shi ne abin da shari'a ba ta so amma duk abin da yake sababinsa fili to wannan abu ne wanda mutum ya kamata ya kula da shi ku yi hakuri mu abin nan walakin Allah yuzhibuhu bi tawakkul in ja Abdullah ibn Mas'ud wannan hadisi Abu Dawud ya ruwaito haka Ibn Majah wa Tirmidhi haka Tirmidhi kai وصححه امام الترمذي انغانتا شي وجعل اخره من قول ابن مسعود امام الترمذي يتي كرشن wannan abin daga walakin Allah wa ma minna illa walakin Allah yuzhibu bitawakkul wannan magana Abdullah dan Mas'ud ce ba magana annabi ba shine ake kira mudraj a cikin hadisi wal mudrajatu fil hadisi ma atat min ba'd alfaz ar-riwayati tasal wa li Ahmad min hadisi ibn Umar man raddathu tiyaratu an hajatihi faqad asharaka قالوا فما كفارة ذلك قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك وانا حديثي نعمد ابن حنبل عمر ابن حنبل اتكي مسند يا رويتو دك عبد الله دم مسعود عبد الله دم عمر النبي صلى الله عليه وسلم يتي من ردته طيرة عن حاجته فقد أشرك وان دا تنفي يسا يجاو دك بكات سديتا سمي يفاتا فقد أشرك حقيقة يا شركة an gane ku wanda canfa wani abu yasa ya fasa abin da yasa sama yi to yayi shirka qalu fama kaffaratu zalik sai sahabbai suka ce menene kaffaran hakan inde wannan ya zama shirka qala sai ce an yaqulu allahumma la khaira illa khairuk wala tayra illa tayruk wala ilaha ghayruk wato sai ce ya allah ba wani alkhairi sai alkhairinka wala tayra illa tayruk babu wani sharri kuma illa tayruk sai da ganin damarka wala ilaha ghayruk babu wani abin bauta bisa ga tantanta sai kai to kaga wannan hadisin duk da haka yana ƙara ba mu haske cewa kenan ashe yin tanfi din nan duk da an sa masa shirka sai dai karamar shirka ce wanda bata kai kafirci ba domin gashi sahabbai sun tambaye shi me ya kafaran sa, sai ce su ce me, idan babban shirka ce da sai an sake shiga musulunci kenan, amma sai ce ga kafaran sa. An gane ku? Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghayruk. Mana ko da ka taba yin canfi a da, yanzu abin da zaka akan kare ma zanubin ka na canfi shine maimaita wannan addu'a. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghayruk. Wannan hadisi sahihi ne. Walahu min hadith al-Fadl ibn al-Abbas. Haka Imam Ahmad ya rawaito hadisi daga hadisin al-Fadl ibn Abbas, yace inna matiyaratu ma amdaka aw raddaka. A fassarar wannan hadisi yake cewa ita tsira, sanadin tsira kadai shine ma amdaka, abinda ya kara maka karsashi ka je ka aikata abinda ka tasa yi, ka tasa mai aurar da ka, ko ya dawo da kai baya. Yanzu a wannan hadisin an nuna in abu ka ga wata alama ka je kai na alkhairi, ka sa ran alkhairi ka je kai, shi ma ya zama tamfi. Haka in ka ga alama ta sharri kuma sai ka fasa, aka fassara shi cewa sharri ne ka munin zato ka fasa, haka shi ma kuma kayi tamfi. Haka wannan hadisin ke nunawa. Sai idan kuma ya nuna haka kaga ya zama tanaqusi tsakanin shi da hadisan bai kenan, to sai dai hadisin dhaifi ne. Wannan hadisin dhaifi ne saboda a cikin sanadin sa akwai inqita. Fihi masail, a cikin wannan babi akwai mas'aloli. Al-ula, mas'ala ta farko, at-tanbihu ala qawlihi ala inna ma ta'iruhum inda Allah. A cikin wannan babi mun fahimci fassarar wannan aya, ala inna ma ta'iruhum inda Allah, ma qawlihi ta'irukum ma'akum, tare da fadin Allah ta'ala qalu ta'irukum ma'akum, duk mun fahimci wannan cikin wannan babi. Al-thaniya, mas'ala ta biyu, nafi al-adwa. Annabi ya kore mana al-adwa, shine cewa cuta ta tashi daga jikin wannan ta fada ma wannan da kanta, wannan babu shi sai da ganin damar Allah, sai inda izinin Allah. As-sadisatu, mas'ala ta uku, nafyu tiyarati. Annabi ya kore mana canfi, ya nuna bai halatta ba yin ta'amuli da canfi, dan an canfa ma abu ko kai ka canfa bai halatta ba ka fasa yin abun. Ar-rabi'atu, na hudu, nafyul hamati, ko nafyul hamati, kore abinda ake kira al-hamma, shine wato ainihin mujiya ko kukan mujiya. A canfa kukan mujiya cewa alama ce ta sharri, annabi ya kore wannan. Al-khamisa, mas'ala ta biyar, nafyu safari, kore safar, wato canfin watan safar da mutanen jahiliya suke yi, wannan ma annabi ya kore. As-sadisa, mas'ala ta shida, annal fa'la laysa min zalika, kyakkyawan safata ko sa rai, wannan baya cikin canfi, bal mustahabbun, shi wannan mustahabbi ne ma. As-sabi'atu, mas'ala ta biyar, tafsirul fa'li, an fassara mana menene al-fa'lu, annabi ya ce al-kalimatu tayyiba. As-samina, mas'ala ta takwas, أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل. أبن دي كيف أروا في القلوب تكن زكاتا من ذلك نتم في دنن كلا تشركون بياني كلا بس قتسيوا تم في فشركان وند من يبياني سأبايا. الهادية أشر مسألة بوم شاتيا تفسير الطيارة أنفسر من الطيارة المزمومة من سأنفسر atiyara al-mazmuma, wato canfi wanda yake mummuna. Canfi mummuna shine wanda ya kunshi munar zato, an gane ku? Al-fa'l kuma kishiyarsa, abinda ya kunshi mai kyautata zato, shi wannan an halatta mana. Annabi ya ce wa yujibu al-fa'l. To abinda muka fada na daidai, Allah shi bamu lada, wanda muka yi kuskure kuma Allah shi yafe mana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi. Bayani ta farko kenan. Wannan yake cewa wai idan mutane suna da wata cuta wadda za a iya dauka, sai a kaulace musu, yanzu kaulace musu bai zama laifi ba kenan? Babu wani laifi. Duk cutar da bincike ya nuna cewa tana yaduwa tsakanin jama'a ko ana daukanta, to dan ka kaula cewa mai ita babu komai. Kaula cewa mai ita din nan ja'izi ne, ba ta akai ba wajibi. Idan kana karfin tawakkalin da zaka zauna tare da shi, baka kaula ce masa ba, kace ai ba yanda za a yi ta yadu daga cikin sa tazo jikina sai da ganin damar Allah da izinin sa, kana da wannan karfin tawakkalin, kai haka din babu laifi, mustahabbi ne ma abin da kai. Amma idan ka kaurace masa kuma sakamakon rashin karfin tawakkalinka, to wannan kuma abin da kai ja'izi ne, ya halatta, ba wanda zai ce kai laifi. Wannan saboda annabi ya ce firra minal majzumi kama tafirru minal asadi, ka gudu daga kuturu idan ka gan shi kamar da kake gudu idan ka ga zaki. Da kuma hadisin annabi da yake nuna cewa idan annoba ta sauka a gari, ana kwalara ko wata cuta, karkus idan ba ku shiga garin ba kar ku shiga, in ku kuna ciki kar ku fita. To wannan duk hal ahadisi suna nuna ja'izi kenan, an fahimta ku? Amma mutum na da karfin tawakkali yayi, babu wani laifi a kansa. Wannan kuma yake cewa wa waɗansu alamu sukan nuna a jikinsa wani lokaci, kuma ya fassara su da wani abu, kamar idan wani alkhairi zai yana fassara idansa na dama, idan ya ji ko yana rawa ko yana kadawa wai to alamar alkhairi kenan, idansa na hagu kuma in yana rawa ko yana kadawa shi kuma alamar sharri kenan. To wannan ya halatta? A gaskiya wannan bai halatta ba. Karka fassara wani cutuwa na jikinka, wani sashi na jikinka ko wata gabarka da cewa alama ce ta alkhairi ko alama ce ta sharri. Wannan bai kamata ba. Ko da su Larabawan dama abinda suka yi ta yi akan at-tatayyur, ai yawanci at-tatayyur daga at-tayr ne, at-tayr kuma shine tsuntsu. Galibi can fansa da tsuntsaye suke. Idan tsuntsu ka ci karo da shi da safe ya zanto ya bi ta damanka, alaman alkhairi kenan. Idan ya biyo ta hagun dinka, alaman sharri kenan. Shi yasa suke ba su suna wannan as-sanih, wannan al-barih. Wato wanda zai biyo ta dama shine as-sanih, wannan kuma al-barih. As-sawanih al-bawarih jam'in su kenan. Ka fassara dama da hagu da wani abu, wannan bai kamata ba. Kade ta kaita kan abin da annabi ce wayujibunil fa'alu, kyakkyawar kalma tana burge ni, inji annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan ke cewa meye bambanci tsakanin al-iradatul kauniyya da al-iradatul shari'a, wannan mun shayin bayani har da darasin baya ma da yawa. Ina ga ka sami kasar na darasin baya inda aka yi magana kan al-iradatul kauniyya da al-iradatul shari'a. Wannan ne misalan su cikin Al-Qur'ani. Ai shi har wannan din duk misalan mun kawo a cikin Al-Qur'ani mai girma. Cewa akwai al-qadr al-kauni, akwai al-qadr ash-shar'i. Al-qadr ash-shar'i abinda Allah ya so mu aikata ta fuskar shari'arsa, ya zartar da shi. To Allah ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya. Kaga na al-qada ash-shar'i ne, wanda kuma shine al-iradatu ash-shar'iyya ko al-mashi'atu ash-shar'iyya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana zuwa karshe. Wannan al-qada ash-shar'i kenan. Al-qada al-kauni kuma wa qadaina ila bani isra'ila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratayn wa la ta'dunna uluwan kabira. Allah ce wa qadaina ila bani isra'ila, wato mun hukuntawa bani isra'ilawa mun kaddara musu cewa la tufsidunna fil ardi marratayn, za ku yi barna har sau biyu cikin kasa. Wa la ta'dunna uluwan kabira, kuma za ku yi girman kai mai girma sosai. Fa idza ja'a wa'du ulahuma ba'athna 'alaykum ibadan lana uli ba'sin shadidin, idan lokacin barna farko yazo za mu turo muku da wadansu bayan mu ma'abuta karfi, ma'abuta fada mai tsanani. Fajasu khilal diyar wa kana wa'dan maf'ula, su kai su komo a cikin kasar ku, su ribace ku su mayar da ku bayi. Wa kana wa'dan maf'ula, abin da Allah ya zarta dole sai ya faru. Summa radadna lakum al-karata alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banin wa jallakum aktsara nafira, sannan kuma daga baya sai mu zo mu kara muku dukiya, mu kara muku yaya, mu sa ku zanto kun fi kowa yawan dangi a ban kasa. To ina santum ahsantum li anfusikum wa ina satum falaha, idan kun yi alkhairi dan kanku, in kun yi mummuna kuma dan kanku. Sai ce fa idza ja'a wa'dul akhirati, idan lokacin fasadi na biyu kuma yazo, li yasu'u wujuhakum wa li yadkhulu al-masjida kama dakhaluhu awwal marratin wa li yutabbiru ma law tatbira. To za mu turo muku bayi da su zo su gallaza muku, su muna na fuskokinku, su zo su shiga Baitul Maqdis su kwace daga hannunku. Kama dakhaluhu awwal marratin, kama yadda suka yi a farko. وليتبروا ما لم تتبروا, kuma dan su zo su rushe duk abin da kuka mallaka, duk abin da kun sami iko akan su sai sun kwace shi. To kaga nan gurin Allah ce wa qadaina, mun hukunta. Kaga nan al-qada'ul kauni ne, Allah ya riga ya hukunta haka, babu yadda za su yi shi ta faru. Wancan kuma qada rabbuka Allah ta, wannan al-qada'ul shar'i ne. To kullun kana kafa wajen da al-qada'ul shar'i ne ba al-qada'ul kauni ba, kamar yadda dai muka shayin bayani a baya. Kulinkayin tambayar da ta shafi darasin, kaga ana magana akan tauhidi da canfi, wani na magana akan zakka, wani na magana akan wankan haila, wani na magana akan alwala. Da ta saku da haka kaga ai ba zai dadin karantawa ba ma. Wannan yake cewa Allah fadan Allah innaka la tahdi man ahbabt, wai dan an fassara fadin Allah ta'ala innaka la tahdi man ahbabt da cewa annabi bai isa ya shirar da mutum ba, wai shin faɗin hakan munan ladabi ne ga annabi? Ba wani munan ladabi ga annabi, domin duk abin da ya shafi haƙƙin Allah, dan ka ce annabi ba zai yi shi ba, wannan bai zanto ka munan ladabi ga annabi ba. annabin ma haka zai fi so kai sallallahu alaihi wasallam. Fadin Allah ta'ala innaka la tahdi man ahbabta, Allah na cewa annabi lalle kai ba za ka shiryar da wanda kake so ba, walakin Allah yahdi man yasha, Allah shi ke shiryar da wanda ya so. Shiryarwa ta hanyar jefa imani cikin zukatan mummune, wannan a hannun Allah take. Annabi aikin sa shine wa'azi, fadhakkir innama anta mudhakkir lasta alaihim bi musaitir, kai ba mai tankwara su bane ba. Wa ma anta alaihim bi wakil, kai ba wakili bane da aka turo ka akan su. Wannan duk ayoyin alqur'ani sun tabbatar da haka. Duk abin da wannan ke nuna wa annabi bai da ikon jefa imani cikin zukata, sai dai yayi wa'azi wanda Allah ya so ya shirya, kuma ka ga ya shirya, wanda kuma Allah bai so ya shirya sai muka ga bai shirya ba. Da haka dan mutun ya fassara wannan baya nuna munin ladabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko alama. Me ka daga hannu mallam me kace? Yin addu'a tare da wasuli, abinda za ka yi tawassuli da shi shine ka yi tawassuli da sunayen Allah da sifofinsa. Wannan shine mafi girman abinda za ka yi tawassuli da shi. Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha, Allah na da kyawawan sunaye ku roke shi da su. Shi yasa annabi ke cewa Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak, anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi indak. Ina roƙonka da dukkan sunanka wanda ka sa kanka suna da shi, ka sanar da shi wani bawa cikin bayanka manzanni, ko ka saukar da shi cikin wani littafi, cikin littafanka, ko kake banta da ilimin gaibu wurinka, dukkan wani suna naka ina roƙonka da shi. Kaga tawassuli da sunan Allah shine mafi girman tawassuli, shine ma'anar walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa darul ladzina yulhiduna fi asma'i sayadununa ma kauna mun. Sannan ka yi tawassuli da ayyukanka na alkhairi, ayyukanka na alkhairi, sallah tana ciki, zakka na ciki, karatun qur'ani na ciki, azumi na ciki, da'a ga iyaye, kyautatawa makwabta, soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai ya Ubangiji dan son da nake wa annabi, ka biya mun bukata kaza, ka yi tawassuli da son da kake wa annabi. Ya Allah dan karatun qur'anin da nayi yanzu, ya Allah dan biyayya da da'a da nake yi ga mahaifina, ka biya mun bukata kaza. Wannan ya halatta saboda dalilan na shari'a. Tawassuli na uku shine ka yi tawassuli da abin nan, addu'ar salihan bayi, addu'ar salihan bayi na garin waɗanda kake ganin kana kyautata musu zato, mace ko namiji, duk wanda kake fitar za masa so ka iya sashi maka addu'a, cewa wani ka tana da addu'a kan bukata ta iri kaza. To waɗansu suna kawo na hudu shine tawassuli da imani, waɗansu kuma suna ganin ai imani ba da bambanci da ayyuka na gari, don saboda mutane na gari sun yi tawassuli da imaninsu. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna, suka ce ya Allah mun ji wani mai kira yana kira zuwa ga imani, yana cewa ku yi imani da ubanginku fa amanna, to sai muka yi imanin. To tunda mun yi imanin me kenan, za su yi tawassuli da imani. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abra. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamati innaka la tukhlifu al-miizan. Da suka yi wannan sai Allah ya ce mi fastajaba lahum rabbuhum, sai Allah ya ansa musu. Kaga nan sun yi tawassuli da imani, innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. To tunda mun yi imanin sakamakon imanin nan yi mana kaza, sai Allah ya ce fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min dhakarin aw unsa ba'dukum min ba'd. Ka gane ko? Amma tawassuli da zatin wani shine ba za a ce kai tawassuli, ba za ka yi tawassuli da zatin annabi ba, ba wai dan zatin sa bai da matsayi ba, dan annabin bai koyar ba. Duk wanda ya tawassuli da zatin annabi, ko zatin wani wali, ko zatin wani salihin bawa, to yayi kankan ba, yayi abin da ba a sashi ba. Duk cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya fi sahabban annabi fahimtar sakon da annabin ya zo da shi, dan suna cewa su khuzu anni aikin haji, yace ku koya daga wurina, ku koya daga wurina, la'alli la alqakum ba'da ami hadha, me yawa daga wannan shekara shikenan, ku koyi koya fa don abin da na faɗa ku rike. Annabi na barin duniya lokacin halifancin Umar dan Khattab, tsananin fari ya fari, sai suka je wurin Umar dan Khattab cewa ya kamata ya addu'a, shi kuma sai ce mu yi tawassuli da addu'ar Abbas, saboda da can muna tawassuli da addu'ar annabi, yanzu annabin bayan nan suka zo suna tawassuli da addu'ar Abbas. Amma masu fassara sai su fassara maka su ce wai suna tawassuli da zatin Abbas. To kaga anan gurin inda wannan maganar take kuskure ta bangarori da yawa. Farko inda da zatin annabi suke tawassuli da shi lokacin da yake da rai, yanzu kuma ba da rai, zatin sa ya lalace ne ko wani Allah ya haramta wa kasar ta tunamin annabawa. Allah ya haramta wa kasar ta tunamin annabawa. Me zai hana su yi tausayi da zatin sa halin yanzu? Me yasa suka bukaci zuwa wajen Abbas? Ya nuna ba da zatin annabi da zan suka yi ba da me suka yi? Addu'arsa. Yanzu addu'a at-tawassul bi du'aihi muta'azzil. Limadha? Li'annahu fi qabrihi sallallahu alaihi wasallam. Law kana at-tawassul bi dhatihi la laysa hunaka farqun bayna an yakuna maqburan fi qabrihi aw an yakuna mashin al-ard. Baba inda ake da zatin sa ake yin tawassul. Ba bambanci tsakanin yana cikin kabari ko yana wajen kabari, za ka yi tawassuli da zatin sa. Amma kaga sahabbai sun bambanta, lokacin yana da rai sai suka je suka yi tawassuli da shi, da baya da rai sai suka je wajen wa Abbas suka yi tawassuli da Abbas. Ashe wannan yana kenan ba wai da addu'a su suka yi ba wai da zatin su suka yi tawassuli ba, da me suka yi? Kuma abin da yake zahiri Balaraman kawai ya shigo masallaci ya ce wa annabi jama'a ana cikin tsanani, dabbobi suna mutuwa, an yi fari ba kaza ba kaza, sai annabi ya me sai da gano ya addu'a. Mai rawaito hadisi ya ce har muna ganin kyallin hannunsa. Ga ruwayan nan cikin Bukhari, mai annabi ya faɗa ruwa ya zo ya ta zuba har mako guda, sati mai zuwa kuma wannan mutumin ya sake shigowa shi ko wani, ya ce annabin Allah ruwan kuma ya yi yawa. Sai annabi ya sake daga hannu kuma ya ce Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah kai gefen mu kuma ya ishe mu. Bai ce ba Allah ya ɗauke shi, sai ce kai gefen mu kuma ya ishe mu. Kaga dan nan gudun tawassuli ne da addu'ar shi ba wai da zatin sa ba, dan da zatin sa ne da ya shigo annabi na cikin hudu ba, da sai ya daga hannu ya ce Allahumma inna nas'aluka bi hurmati nabiyyika bi haqqi nabiyyika, ya shafa. Amma sai ce annabi ya mana addu'a, tawassalu ila Allah bi du'a'in nabiy la bi zati. To duk waɗannan hadisai ga sunan gurin wanda duk Allah ya sa yana fahimtar hasken wahayi sai kaga ya fahimci me ake ci. Amma wanda duk ya sa zuciya kan zuciyarsa, ko kuma shi yana gane babansa ya ce kaza, yanzu shi ba zai iya saba babansa ba, kaga babu yadda zaka yi da shi, ba ya zo saba babansa, kai kuma dole ka saba babansa tunda annabi zaka bi, ya zaka yi kai da shi iltikahu sakinan ne, dole sai dai a masa kasara ɗaya da dauri ɗaya da kasara, ba yanda za a yi dukansu a daure su, babu yanda za a yi musu kasara su duka. Ko ka'idan nawo idan an samu iltikahu sakinan labudda min takhallus min ihdi sakin min ahdi sakinani, to ya za a yi? Shi ba ya son ya saba ba gidansu, kai kuma baka son ka saba annabin Allah. Ayyukuma ahada sabila, tambaya ta karshe wannan yake cewa wai mutum ne ba wani rancen kuɗi naira 100,000, to sai ya zo zakka, da ya zo zakka sai ware naira 100,000 sai ya aika da wannan mutumin da yake bi bashi cewa ga zakka, bayan ya bashi ya karɓa, to madalla Allah saka alheri, sai kuma ce to kuma ba ni bashi na. Ya halatta ko bai halatta ba? Bai halatta ba, bai halatta ba. Kuma wannan zakkar ba ta yi ba, wannan 100,000 ɗin da kaiwa haka ba ta yi ba, ya kamata kun tsoron Allah. Me yasa ya hana ka bashi? Ba yanda za a yi ɗaya ne daga cikin mutum biyu zai hana ka bashi, amma yana da akwai ya hana ka. Wannan kuma za ka iya bi ta hanya da ta dace ka karɓa kenan, amma ba ya da shi, larura ce ta sa ya hana ka, sai kuma ka zo ka bashi ka kwace, yanzu ka fitar da shi daga cikin larura? Ita kuma zakka so ake ka fitar da shi daga cikin larura. Idan fa mutum ya karɓi bashinka yana da halin biya, amma tsanani ya zo ya faɗa kansa, so ake ka masa jinkiri, wa in kana zo usratin fa nazratun ila maisara. Idan mutum ya kasance mabucin tsanani, Allah ce ku yi masa jinkiri zuwa wani lokacin, lokaci ya wuce ku ce mun ƙara ma wata ɗaya, mun ƙara ma wata biyu, har ya samu ya biya. Kai kuma idan ka samu karkai taurin bashi, ka mutu ka je lashira da bashi akan ka, kuma kai ma wannan wata matsala ce mai girman gaske, in ba ca ya yafe maka ba sallolinka za a ɗauka a biya shi, saboda haka ya kamata ka ji tsoron Allah tun kafin ka mutu ka biya. Kai kuma mai shi ka ji tsoron Allah idan mutum baya da hali karka tursasa shi. Idan kana san Allah ya sa albarka a cikin dukiyarka, ka zanto mai jin tausayin jama'a a cikin harkar dukiyarka. Amma duk wanda ya zare rahama daga cikin zuciyarsa, to ya tabbatar Ubangiji ma ba zai ji kansa ba. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai, hadisin Bukhari kenan. Ku ji kan wanda ke kasa dan wanda ke sama ko kuma ya ji kanku, ma'ana idan ba ku ji kan wanda ke kasa ba, na sama zai ji kanku? Ba zai ji kanku ba. Dan me zaka so ka jefa dan uwanka cikin kunci? Saboda haka idan ka ba zaka ba mutum zakka, ka bashi zakka ta fi sabilillahi, kar ma ka tambaye shi wani me zai yi da kuɗin, ka bashi shi ji sun yi da zai yi. Kar ka ce kuma dan kana bin shi bashi shikenan za a yi zamiya a zakka, in kai haka zakkar ba ta yi ba, tabbas. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lokaci yayi.